أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر، والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, mai ikon yi da hanawa, wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta bakwai ga watan Ramadan, ranar Laraba ta bawa ranar samu, bakwai ga watan Ramadan, hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444, wanda ya daidai da 29 ga watan uku miladiya 2023. Mu sake dawowa kan karatunmu na suratu Zukhruf. Ajiya mun ji irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi ta mai da martani wa kafirai, wato akan shishige da suka yi wa Allah subhanahu wata'ala, cewa wai alqur'anin nan da a ce gaskiya ne, wai da an sauko da shi a wurin wasu manyan mutane da suke cikin manyan garuruwa guda biyu, ma'ana ko dai Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi da yake Ta'ifa, ko kuma a sauko da shi akan Walidun al-Mughira wanda yake Makka. Shine Allah ya mayar musu da martani guda uku. Na farko dai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye su tambayar da ba su da amsa, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, shin su ne suke raba annabtar Ubangiji? Sauran annabawa duk da suka zama annabawa, su ne suka yi pointing din su, suka zaba, suka ce wani ya zama annabi, wani ya zama annabi. Allah ya ce a'a, ba su bane, ai ba annabta ba, a'a rayuwar duniya nan ma, abubuwa na duniya ma da ba komai ba, ba masu kima ba. Allah ya ce ni nake rabawa. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya saki mayar musu da martanin cewa wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, wato sun zabi wannan mutane guda biyu ne saboda ƴan dangi ne masu kudi. To Allah subhanahu wata'ala ya ce ai wannan ba shine ma'aunin dubawa ba. Aljannar Allah ta fi dukkan abin da dan adam zai tara a duniya. Sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi dalilin da yasa su wayannan kafiran suka zama suna da kuɗi. Allah yake cewa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun, da ba dan kar kowa ya ainihin susuce ya lalace ya dawo ainihin wanda bayi da imani ba. Allah ya ce da duk wanda ya kafirce ya zama ya rasa imani, sai mu tara masa arzikinsa ya zama ya fi kowa arziki, ya zama yana da gidaje, gidajen ma na ƙawa. Allah ya faɗi sifan gidajen. To kaga a cikin sifan gidajen kuma malamanmu na fiqhu suka saki fidda hukunci, kaman Ibn al-Arabi na mazhabar Malikiya da ma Imam Malik sun ainihin tafi cewa lallai anna saqafa li sahibi sufuli, ma'ana idan ka sai da gida mai dakin, ma'ana in ka sai da gida to kuma gidan dakin kai masa, to a mazhabar Malikiya dakin din na wanda ka sayarwa gidan kasan ne. Amma wasu mazhabobi a in dai kai gida mai dakin, to za ka sayarwa mutum iya kasan ne, sai ka nemo wani kuma shi kuma ya zo su yi saman, saboda su a yanayinsu, wato munan ne da ke muna da wadatar filayen, inda babu wadatan filayen, a'a, lallai idan ka sayar mutum fili da rufi, to rufin ba nasa bane, naka ne, na ainihin kai mai gida ne, in kaga dama zaka iya zuwa ka sayar kasa, ka zo kuma wani kuma ka sayar masa sama. To da haka sai ya zama a mazhabar Imam Malik, lallai duk wanda ya sayi kasa to mallakar rufin nasa ne, da haka shi yake da dama. Ma'ana idan ka sayi kasa to daga duk abin da yake rufin har sama ta bakwai naka ne. Yanzu kai ne kake da damar ka ce to yanzu kasan ma is comfortable gare ka, da haka wani idan yana da bukata yazo ya sayi kan dakin din, za sai ya dora ginin sa kawai, shikenan haƙƙin ka ne. Sannan wannan shine mazhabar Imam Malik. Amma a Malikiya din da sauran mazhabi ma sun yi sabani kan wurin sai da ƙasa. To yanzu idan ka sai da ƙasa kuma shi ma har can ƙasan bakwai ne, koya za a yi? Anan malamai suka yi sabani, amma dai su ma sun tafi akan cewa lallai shi ma ƙasa wato na abocin, na ma'abocin ƙasa ne, musamman wanda suka ce in ka sai ƙasa banda rufi, to sun tafi cewa to shi wanda aka sayar wa ƙasa aka ce banda rufi, to ƙasan ƙasan nasa ne. Kuma sai wani abun mamaki ya faru, kamar yadda ya zo a cikin hikayoyi na Larabawa, an taɓa samun wasu mutanen kirki guda biyu a Banu Isra'ila, sai wato ɗaya ya sayar wa ɗaya gida, da ya sayar masa gida, to yana irin renovation, yana gyara gida, yana ƙoƙarin gyara gida, sai tono wani kurtu cike da kuɗi, cike da kuɗi wannan kurtun, saboda imaninsa da salahiyarsa, sai ce to lallai ni gida nan kawai na saya, ban sayi abin da yake cikin ƙasa, in an tafi ƙasa kuma ƙasa can ɗin ban sayi wannan ba. Da aka kuma garin tonawa ne na samu wannan kurtun, don haka ba makawa wannan kurtun zai zama haƙƙin asalin mai gidan ne, don bai sayar min da har abin da yake can ƙasan ƙasan ba. Ana kaman dai ka sayar mutum gida a zo a ce to lallai wannan wurin akwai man fetur a wurin, don haka za a tada gidan, can ƙasan gidan akwai man fetur, kaga dole magana za ta canja kenan. Don haka waɗannan mutane guda biyu sai suka zama daman duk mutanen kirki ne. Ɗaya ya zo, shi wanda ya tono abu sai ya kawo asalin wanda ya sayi na mar gida, ya ce fa na sayi gida amma ga abin da na samu, kuma wannan ni ban sayi gida da shi ba. Shi ma wannan gidan da ke mutumin kirki ne, sai ya ce a'a, ni da na tayi sayar ma gida duka na sayar maka, da gidan da duk abin da ka samu a cikin gidan naka ne. Shi wannan ya ce shi bai zai karbi gida ba, don bai saya da kuɗin ba. Shi kuma mai kuɗi ya ce a ni da na tashi duka gidan na sayar, hada ba duk abin da ka samu a ciki, ni ma ban san da shi ba. Shikenan suka je gun malaman wannan zamani, suka je wurin annabin wannan zamani din, shikenan sai ya ainihin yi hukunci tsakanin su, ya ce to abin da za a yi, tunda kowa ya tirki ya ce bai zai karwa ba nasa bane, bai da haƙƙi. A cikin kowa yake da ɗa namiji, kowa yake da ƴa mace. Ɗayan ya ce ni na da ƴa mace, ɗayan ya ce yana da ɗa namiji, ya ce aka ce to yauwa, yanzu kai mai ɗa namiji da kai mai ƴa mace, a raba kuɗin biyu a ba ƴaƴanku duka, sai ku haɗa aure, ku haɗa zumunci a tsakaninku. Shikenan wannan kawai shi ne hukuncin da annabin wannan lokacin ya yi musu. To Allah ya datar da mu. Allah subhanahu wa ta'ala zai gaya mana cikin wannan aya da Allah mai karanta mana, bayan Allah ya ja hankalinmu cewa lallai rayuwar duniyan nan wani jin daɗi ne ɗan kaɗan, wanda kuma ɗan kaɗan mai ƙarewa. Don haka lahira ita ce tafi alkhairi ga bayin Allah masu jin tsoron Allah. Kuma kaga shi yasa Allah ya fallanta mana ibada ta azumi, don mu samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka mu kula da sha'anin tsoron Allah ɗin nan, ana yadda muka kiyaye ba ma ci, ba ma sha, ba ma abin da ya shafi sha'awa, saboda jin tsoron Allah a Ramadana. To haka ake so dukkan iyakoki da dokokin Allah ma mun zama muna yi musu a Ramadana, da ma lokacin da ba na Ramadana ba. To anan yanzu Allah zai gaya mana, har yanzu da man kamar yadda muka faɗa surori ne na Makka, don haka suna bayanin Alƙur'ani mai girma, kuma lallai ana bayanin alqur'ani mai girma kamar yadda muka gani tun a farkon sura. Allah subhanahu wataala ya bude mana da bayanin alqur'ani mai girma, to yanzu an sake dawowa da bayanin alqur'ani mai girma din tsakanin mai kulawa da karanta shi da kuma wanda ya zama baya karanta shi. To wannan gargadi ne gare mu gaba daya, mu kula da wannan sako na Allah subhanahu wataala da ya aiko shi zuwa ga kowane ɗaya daga cikin mu. Barin karatun alqur'ani mai girma ba karamin bala'i bane da masifa bane akan duk wanda hakan ta same shi, wanda kullum muna faɗa yana daga cikin wannan masifa da bala'in. Har kaga wasu tayi suna yakan almajiranci ma, ba don bara masu yakan almajiranci suke yakan almajiranci ba, wallahi don alqur'ani ne, saboda ai ba iya masu karatun alqur'ani kadai ne suke bara ba. Ko ba ku fahimci maganar ba? Ni dai a gani na ba iya kolawa masu karatun alqur'ani kadai ne suke bara ba. Akwai wanda suna bara kuma ba karatun qur'ani suke yi ba. To amma kullun da an yi maganar karatun qur'ani, ahana bara, wannan kalimatu haqqin ne yuradu bihal batil, an makale ne dai kawai da bara domin a yaki karatun alqur'ani mai girma, wanda kuma babu alkhairi a cikin wato irin wayannan kiraye-kiraye. Kullun abin da muka sani na gwamnatoci, muna godiya ga wannan gwamnati da muke ciki mai albarka, Allah saka wa shi gwamna da alkhairi, ya gina mana tsangaya ta wannan anguwa ta Gwani Sani. To haka ya kamata a yi, duk wata tsangaya da aga bata ginu ba, to bakon a ce a hana bara, a rusa, ayi mai, a su ma masu irin wannan karatun, abun irin karatun da suka zaba a kansu kenan, da haka inganta musu shi, a musu gine-gine da ya dace, bayan an musu gine-gine da ya dace, a kawo musu duk abin da ya kamata na more rayuwa, su ma a sa musu tunda sun zabi wannan karatu. Ai karatu ba suka ci, shi karatu ana asararsa ne. Amma idan ka samu wanda ba samu tarbiyyar musulunci ba, sai kaga kullun suna kyaman abin, suna ƙara nisantan abin. To lallai cikin wayannan ayoyi da zamu karanta, Allah ya ja hankali sosai, yayi gargadi yake cewa wa man ya'shu an dhikrir rahmani, duk wanda ya kaucewa ya makanta ya bijirewa an zikirin rahmani, ambaton Allah mai rahama. Anan maulan musayibul faida shi Ibrahim yasudallahu yake cewa ana nufin alqur'ani ne, da shi da dukkan sauran malaman tafsiri abinda suka faɗa kenan, saboda zikru ɗaya ne daga cikin sunayen alqur'ani, kamar yadda muka ji a cikin suratul hijri Allah yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, hakika mun saukar da zikru alqur'ani kuma mu ne zamu ci gaba da kiyaye shi. To dan haka anan gurin ana maganan alqur'ani ne, ba ana maganan sallah ba, saboda sallah ma zikru ce, fasau ila zikrillahi, sannan a zikiri ma zikiri ne, ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikran kathira, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zikiri ne, kad anzalallahu ilaikum zikran rasulan yatlu alaikum ayatillahi, haka sannan kuma gashi alqur'ani din, to anan gurin dai ana nufin alqur'ani ne, duk wanda ya kaucewa alqur'ani mai girma, ya kauda kansa ga barin alqur'ani mai girma, ya makantar da kansa makantar gangan akan alqur'ani mai girma, bai da wata alaka ko ta kusa ko ta nesa da alqur'ani mai girma, Allah ya ce to ya bunu don nuqayyid lahu shaydanan, za mu hada shi da wani shaydani daga cikin aljanu, fa huwa lahu qarin, sai ya zama wato abokin sa, ma'ana cikin yayin iblis, sai a hada shi da wani ainihin da daga cikin yayin iblis, sai ya zama abokin sa. To wannan da na iblis kuwa in ya zama abokin, wato ka san ba abun kirki za a yi ba, haka ba zai bar shi ba, wato har sai ya ga ya afkar da shi zuwa ga wutar jahannama. Da haka shi yake cewa al-insanu idza qara al-qur'ana wato farra minhu shaytan, wannan yake nuna maka mutum yana yawan karatun alqur'ani mai girma, shedan yana gudu ya bar shi. Wai zalim ya qara alqur'an qarabahu shaytan, duk lokacin da ko mutum ya bijirewa alqur'ani baya karantawa, sai shedan yayi kusa da shi. Kamar yadda muka faɗa ranan bude karatu, ba sai ka yi irin na kowa ba, tunda sha'ani ne na lakhira, zaka iya yadda zaka iya yi ne, da ka surorin da kai ya alamtar zuwa nasin su zaka dauka kai ta karantawa. In ka wuce nan ya ka kiya ya kai ga sabbi zuwa nasi, to su din zaka dauka dai kai ta karantawa, kai ta maimaitawa, domin shedan ya ƙara nisa da kai. Shikenan da zaran ka nisanci alqur'ani shi dan yi kusa da kai sai ya rika janka zuwa ga abubuwan da babu alkhairi a cikin su daman haka Allah subhanahu wataala ya faɗa wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum duk wanda suka bi jirewa alqur'ani Allah ya ce sai mu hada su da abokan zama wanda za su zo su rika kawata musu mummunan abu su ce musu kikkiawa ne su nuna musu kikkiawa kuma su ce musu mummuna ne ma'ana su gurbata musu tunani su yi ta tunani tunanin da bai dace shi wannan tunanin ba dan haka malaman tafsiri suke cewa wal muradu bil aya babban abin da ake nufi da wannan aya innaman ya'rifu kaun alqur'ani haqqan lalle duk wanda ya tabbatar ya san cewa alqur'ani gaskiya ne amma walakin da ya tajahalu zalika fa huwa fi dalal amma kuma sai ya nuna kawai kaman bai san alqur'anin gaskiya bane ya zama bai da alaka da alqur'ani wurin karantawa bai da alaka da masu alqur'ani mai girma to wannan ya riga da ya bata kuma kullu afatin wa baliyatin wato ba wani ainihin masifa da bala'i da ya kai ar-rukunu ila dunya wa ahliha wato ga karkata zuwa ga duniya da ainihin ma'abota duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alqur'ani ya gaya mana kamar yadda alqur'ani ma ya gaya mana cewa shi iblis aljanini ma'ana shedan kenan aljanini kamar yadda alqur'ani ya gaya mana cikin suratul kafi illa iblis kana min aljinni da haka sai ya zama kamar yadda ya zo cikin hadisi Imam Muslim babu wani ɗaya daga cikin ku face yana da aboki a cikin shedanu da haka idan ka nisanci alqur'ani abokin nan naka kamar ka ƙara masa abinci ne sai ya ƙara ƙarfi wuri rikita ka da ƙara ruda maka al'amura gabaki daya da haka annabi yace kowa ma minkum min ahadin illa walahu qarinun min ash-shaytan babu wani ɗaya daga cikin ku face yana da aboki daga cikin shedan sabai suka ce hatta anta ya rasulullah har kai babban mutum ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban halittar farko da na karshe yace hanni ina da nawa amma ni nawa ya musulunta wala yamurini illa bi khairin ba ya murtata da komai sai alkhairi to amma mufuna mu arnan ne sosai wajibi ne ko da yaushe mu yi ta neman tsarin Allah subhanahu wataala kuma babban makamin da shedan yake amfani da shi yake gaya wa wayannan yaran nasa da yake hada kowane dan adam da shi ce masa yake karka yadda ka rubu da abokin da na hada ka da shi sai ka ganka kai da shi a kofar wuta aikin da zaka yi kenan kuma babban hanyar da zaka bi ka hana shi neman ilimi eh ka hana shi neman ilimi ya zama duk abin da ya shafi ilimi na addini sai ya zama yana yakar abin ba ruwansa da abin da ya shafi neman ilimi to kaga idan babu ilimi to dole son zuciya zai karfi shi shedan din mai ilimi ne sai ka zauna baka da ilimi kuma zaka yake shi kana ga yakin nan zaka yi nasara Allah ba zaka yi ba saboda shi kowane alheri sai da ya san shi don kar bisa kuskure ma ya umurce ka da alkhairin bai san cewa abin alheri bane kai kuma baka sani ba shikenan kuma gashi Allah ya bashi wata dama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kar ka je an hada ka da shi yana can wani wuri ne kana wani wuri a wallahi maganin nasa alqur'ani ne kawai kuna tare ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin wani hadisi kamar yadda mai tajil jamil rusul ya kawo wani hadisi da ya faru a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yana itikafi shikenan sai matar sa Nana Safiya radiyallahu anha sai ta kawo masa ziyara da daddare to bayan sun tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallama za ta tafi to gata da annabi suna tsaya kofar masallaci sai wasu sahabbai guda biyu suka zo wucewa da suka hango annabi da wata mata suna tsaye sun gane annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba su gane matar ba sai suka yi kamar sun juya haka za su koma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su suka zo bayan sun zo ya tambaye su yace kun gane ni suka ce mun gane ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haska mata ce wannan matar kun gane ta suka ce mun gane ta cewa ce suka ce matar ka ce Nana Safiya sai annabi ya ce to shikenan ku yi tafiyar ku suka ce ayya rasulullahi ai ba komai yace a lokacin da kuka hango ni da wata mata ba ku gane wata mata bane ranku ya raya muku wani abu shedan ya sa wani abu a cikin ranku yace don inna shaytana yajri fi ibni adama majarad dami shedan yana tafiya a jikin dan adam yadda jinin sa yake gudana a jikinsa da ko da yaushe ana tare ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana zikirin tashi daga bacci da zikirin kwanciya bacci yanzu na duha ma hauman da ka gama yi din nan da ka je za ka kwanta bacci Allah zai turo malaika shedan ma zai zo da nasa sai ce iktin bi sharri yanzu ka gama duk gunin nan naka da sharri shike na sai kwanta baka ambaci Allah ba ka gama woninka da sharri amma idan Allah ya taimake ka sai ka bi umurnin malaika yace iktin bi khairin tunda dai ka gama hawo mun kan nan ko baka yi komai ka tashi kai nafila ba sai Allah na tuba ka yafe ni Allahu la ilaha ka karanta ayatul kursi karanta ya zama wasu surori ka karanta dan annabi sai ya koya mana karanta falaki da nasi ul huwa da falaki da nasi ha da kuliya ba annabi ya ce duk wanda ya karanta kuliya lokacin da zai kwanta bacci Allah ya dauke Allah zai amintar da shi daga shirka ma'ana Allah ya dauki rayuwarsa zai dauki rayuwarsa a mu'mini ba zai tashi yana wanda ba mu'mini ba saboda karanta kuliya da ya baranta da dukkan wani kafirci to haka in ka sha baccinka idan ka tashi zaka tashi dan ma shedan zai zo malaika zai zo malaika ya ce iftah bi khairin ka bude da alheri bude da alheri bawan Allah ka bude da alheri sai shi kuma shedan ya zo ya ce tin bi sharri ka bude da sharri sai kai wani mi ga kai kaga an samu matsala amma idan ka tashi da ambaton Allah to kaga ai ka bude da alheri ka rufe da alheri ka bude da alheri saboda kodayen shi mutuwa tana iya daukan ka lokacin da yawa wasu sun kwanta bacci ba su tashi ba da yawa wani kuma ya farka riga baccin ba auni da shi ba ko wanda na sani na san shi sosai bawan Allah kullun aikin sa mata da mutane da asubahi a Ramadan kuma Allah ya dauki rayuwarsa ya tashi yayi sahur dinsa zai yi alwalayati fi sallar asubahi anan ya fadi ko bai tashi ba to kaga ya tashin sa daga bacci kaga in ya tashi da alkhairi to shikenan ya alkhairin da ya samu kenan saboda ba wuya wannan lahaza wannan lokaci din ya zama shine karshen lokacin rayuwarsa kaga ƴan uwa mu kula da alqurani komin karancin sa ka samu ka rika karantawa ka samu ka rika karantawa idan baka samu daman kana karantawa ba to ka rika ji wannan ji zai amfanar da kai zai kori shedanun ba za su yi kusa da gidanka ba sannan kuma kai ma zai kora maka su sannan kuma zai gadar maka da lafiya kuma za ka samu lada kuma rahama za ta yi ta sauka a cikin wannan gida din Allah ya datar da mu Allah ya sa mu cikin ceton alqur'ani na'am wa innahum la yasuddunahum Allah ya sake dana Allah ya sake bebeta da yana gargada mu al'ummar musulmi ga haka alqur'ani yake yayi magana da mu'minai yayi magana da kafirai yayi magana da munafikai haka nan Allah yake ta magana to yanzu magana ta dawo kan mu ne mu musulmi mu'minai lallai kada mu yi wasa da littafin da babu kamar sa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bana wasiya yace in dai mun rike shi a bayan sa ba za mu bata ba har abada amma fa in ba mu rike ba wallahi za mu bata duk abin da za mu kama in dai ba alqurani bane to jula ne kawai wahala ne za mu je sai an tafi ana tunanin an kai gaci sai a ga ba yi komai ba amma da za a dawo a rike alqurani mai girma to babu wata matsala da ba za a warware ta ba zan ba mu misali kafin wuce wannan gaba mu kar fassara ayar da Allah mai karanta nan kurkusa ba sai ka je nesa ba alqurani mai girma ya magance matsalolin da kusan duk lokacin da ƴan adam suke rayuwa suna fama da wannan matsalar kamar da yazo cikin suratu nuhin Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdilkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara babu wani zamani da zai zo al'umma ba ta neman abu biyar din nan al'umma tana neman ruwan sama haka ne inda lokacin ruwan sama zai yi ba a yi ruwan sama ba hankali zai tashi ko ba zai tashi ba zai tashi Allah ya ce to maganin samun ruwan sama istighfari in ji alqur'ani kullu inna huwa ghafar yusii sabaikum wa yumdidukum bi amwalin ana son kuɗi wannan kan ba sai an faɗa ba mako kowa ya sani ba wani zamanin da zai zo ba a buƙatar kuɗi sai Allah ya ce to in kuka rike su jifari kuna ta yi za a samu kuɗi wa yumdidukum bi amwalin sannan na uku wa banina idan samu kudi ana son yaya wani matsala sai zuba kudi bane a yaya ne bai da shi bai taba haihuwa ba shi dan haka yana buƙatar haihuwa shi ma Allah ya ce ka je ka rike su gifari ka kama yi wani kuma ya kwabanina wa yatsallakum jannatin wani kuma kayan marmari ake so gwai ba ayaba abubuwa ne na kayan marmari saboda dukkan masu binciken lafiya sun ce yana ƙara lafiya to ana buƙatar wannan a kowane zamani Allah ya ce ku yi ta istighfari za ku samu kayan marmari sannan na biyar ruwan sama an sani iya lokacin damuna yake ba da amfani idan ba lokacin damuna ba ai ana da buƙatar ruwan amfani na yau da kullum Allah ya ce to shi ma ku yi ta istighfari wa yaj'alakum anhara Allah sai ya sa muku ƙoramu ruwa yi ta yawo yana bi gida ko ina sai ya zama an samu wadatar ruwa dan Allah Qur'ani bai warware matsala ba
wani ya warware
dan haka babu wata matsala da za ta taso ka nemi mawarwarar ta alqur'ani baka samu wannan mawarwarar ba eh mutane kasuwanci suke yi dan Allah kasuwancin mun nan ya zamu yi ya ci gaba sai Allah ya ce wa halallahu albai'a wa harramar riba shikenan ku yi kasuwanci ayi ciniki ayi sayar da sayarwa amma kar a ci riba saboda yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah yana shafe riba yana kuma wato yana raya sadakoki yana raya sadakoki to haka zamu ga idan kesu ne matsala ce tsakanin mata da miji koma suratul nisa'i da suratul talaqi ba irin matsalolin da Allah subhanahu wa ta'ala bai warware ba na wannan zaman daga irin matan da mutum zai aura fanki huma babalakum minan nisa'i mathna wa thalatha wa ruba da yadda zai zauna da su dan haka alqur'ani shine maganin komai in dai muka rike shi mu karanta shi mu fahimce shi to in Allah ya yarda za mu samu mawarwara a cikin dukkan matsalolin mu ya haishe ka dai Allah yana cewa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan alqur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga hanyar da tafi miƙewa dan haka in kana neman hanya mai kakkiya ka zo ka kabuɗe alqur'ani mai girma wa inna asdaqal hadithi kitabullah mafi gaskiyan zance gasken da babu kaulani ba je ka dawo babu kaman alqur'ani mai girma jama'a kar mu wasa da alqur'ani Allah ya ce wai nan shedanu idan mutun ya zama ya bi jerewa alqur'ani suka zo suka zama abokanansa wa innahum lalle su wa innan shedanu la yasuddunahum anis sabili za su ainihin katange dukkan wanda suka zama abokinsa ga barin hanya madaidaiciya kuma sai su jirkita masa tunani wa yasabuna annahum muhtadun sai ya rika ji yayi rika zaton cewa shi din wai shiriye ne yana kan hanya madaidaiciya kana kan rudu dai shedan kawai ya ruda maka ya nuna maka ka zama daga cikin afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana ka fada cikin mutanen da wato aka kawata musu mugun aikin su sai suke ganin mugun aikin nasu wai shine mai kyau to kaga wannan duka sharri ne na shedan Allah ya ce wa sabuna annahum muhtadun sai su yi ta zaton cewa suna kan shiriya da haka ba za su zo su nemi shiriya ba yau shi lamarin zai lalace musu alarama
hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi'sal qarin
Allah subhanahu wataala ya ce lokacin da lamarin zai lalace mata hatta idza ja'ana arsi ya zo mana yaushe zai zo Allah a ranar tashin alkiyama kana nan shedan ya raba ka da Qur'ani ya kawata maka munanan ayyukanka ana tafiya har mutuwa ta zo maka dan duk wanda mutuwa ta zo masa shi alkiyamarsa ta tsaya kenan ana har sai alkiyama ta zo shikenan ya zo ya ga irin mummunan sakamako da aka tara da masa qala sai ya ce ya laita baini wa bainak ya kaito da mana a ce tsakani na da kai budal mashriqaini ya kai nisan mahudar rana da mafadarta kai fa bisal qarinu Allah wadau irin wannan abokin yanzu a sai daman jana da kake yi kenan tafiyar da muke nan kofar wutan kake so ka kai ni kaito ya alaita baini wa bainak kaito da mana a ce tsakani na da kai nisan ya kai budal mashriqaini ma'ana nisan mahudar rana da mafadarta anan malamai suka ce an yi amfani ne da wata ainihin hikima ta larabawa saboda alqur'ani mai girma yana cike da fasaha wato bai ce mahudar rana da mafadar rana ba kawai sai yace budal mashriqaini saboda don lokaci duka ranan ana mata ana hada wata da rana duka sai a kira su wata ana hada wata da ranan kuma duka a kira su rana saboda dukan su alamomi ne ramzi ne na haske da haka haka na sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru ana kira su umarani ma'ana sai a ingance umarani ana nufin sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru ba sai an warware ba da haka wannan wata hikima ce ta Larabawa Allah ya ce mashriqaini ma'ana mahudar rana guda biyu mahudar rana da mafadar rana a lokacin sai ya ce bisal qarino anta ma'ana Allah wadan a ce wai kai ne irin abokina wannan shine barambaran daya daga cikin barambaran din da za a yi kenan a ranar tashin alkiyama don haka malamai suke cewa wato bayan wannan barambaran na shedan akwai barambaran ma kuma na abokin mutum cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana in ta kama zaka yi aboki to lallai ka lura da wanda zaka yi aboki da shi almaru ala dini khayili falyanzur ahadukum man yukhalil hadisin ibnu asakira cewa kowane mutum za a tare shi ne akan addinin abokinsa da haka ɗayan ku ya lura da wanda zai abota da shi to cikin kaiton wannan kaiton yana ciki sannan na shedan kenan sannan akwai kaito kuma na aboki zai ce ya laitani lam attakiz fulanan khalila kaito me yasa jawo ni na rikiwa ni a matsayin aboki laqad adallani an dhikri ba'da izja'i ya rude ni ya kawar da ni gabarin wato ambato shi da alqur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallama ko ambaton Allah din zikiri din da aka sani ko ba'da izja'i bayan ya zo mini to kaga dole mutun ya kiyaye abokanai abokinka da ya zama karfin kafa na shedan kai taka tsantsan da shi abokinka kuma na duniya da za ku rika hulda shi ma kai taka tsantsan da shi don ƙarshen ta zai iya kai baro da yawa wasu lalace ne sanadin abokansu don haka ka'ida ce kuma man jalasa janasa duk wanda ya zauna zai yi naso ma'ana kamar yadda Hausawa suke cewa ya zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai don haka ka zauna da mutanen kirki kai abota da mutanen kirki su ne za su yi maka rana baka jin masu hankali abinda suke faɗa ne rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allah ka kashe mutane da mutanen kirki kullun ka zama abokananka mutanen kirki ne sai ka zama mutumin kirki amma ma dama wato ka zama abokananka mutanen banza ne to mutumin banza zaka zama kuma akan wannan gaba ina kira ga iyaye da ƴan uwana samari gabaki daya samartaka ne ƴan samarin yanzu wato akwai wani abu biyu da suke so su hada wanda baya haduwa da yawa samarin mu ne yanzu zaka ga saurayi ne amma yana so in ana irga mutanen kirki yana ciki in ana irga mutanen banza ma yana ciki yana so sai ya ci tu dike din wai duka biyu shi in ana in za a kira bugun mutanen kirki nasa ne mutanen banzan ma wai nasa ne a'a lallai ya yi ya kokari ya ga ya rabu da mutanen banza kada yadda wato shedan ya dora shi akan cewa ai zai iya hada hanyar kirki da hanyar banza kuma duk su je tare a'a dole sai hanya ɗaya tarin jayi ɗaya iyaye mu kula sosai Allah ba mu ikon kulawa na'am walan yau
فعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون
الله سبحانه وتعالى يجيتو wannan ganewa da aka yi kuskure ya faru bai zai amfana ba walan yanfa'akumul yawma huwa lan tanfa'akumul yawma wannan yaukam wannan idh zalamtum wato bayanan zaluncin da kuka yi na shirka wa Allah subhanahu wataala da nadamar ku a wannan rana walan yanfa'akum bai zai amfane ku da komai ba a riwayar warshu lan yanfa'akum hafsu kuma walan tanfa'akum ko ma'ana ba za ta amfane ku da komai ba dan haka walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun a duka riwayan yanfa'u ne ko na'am da zai amfane ku ba dan yau kun gane cewa kun yi zalunci Allah ya ce makoman ku annakum fil adhabi mushtarikun lalle ku abun tarawa ne cikin azaba da kai da shedanin da ya batar da kai din Allah ya ce duka zan tara ku in muku azaba to amma wani abun mamaki anan mu fahimci yaren duniya da yaren lahira a duniya idan aka ce laifi ba mutum ɗaya ne yayin shi ba mutum biyu ne yayin shi suka yi shi ko ma fiye da biyu wanda suka yi tarayya a cikin laifin suna da yawa wani lokaci hukuncin yana yin sauki misali in tara ne za a biya wanda suka yi laifin kuma sun kai mutum uku ko hudu kudin kuma kila tarar ta kai 10,000 kaga ai yawan nasu zai kawo abun sauki ko ba zai kawo ba zai kawo sai a ce to in mutum hudu ne tarar 10,000 to kowa ka 2,500 ko kaga kaman yayi sauki ko to a lahira tarayyan masu laifi baya amfanar da komai saboda kowa ana azabtar da shi ne a karan kansa kawai dan haka halin da yake ciki na azaba wato shi kadai ya san halin da yake ciki na azaba wannan halin da yake ciki na azaba da zai kawo sassauci ga abokin zamansa can ba dan haka kowa ta sa azabar kawai yake diba babu wanda don ana azabtar da wani wai shi ya zama ainihin ya samu sauki yanzu ko kaman duniya nan in aka samu masu laifi lokacin da ake dukan wani kaga ɗaya mai laifin ai kila za a ce hutawa yake yi sai an gama dukan wannan mai laifin a zo a daki wannan to a lahira akwai ma'aikata birjik da aka kowane mai laifi daga shi kawai ake ba wani lokacin da za a ce ga mai laifin yana hutawa saboda ai suna da yawa ne da haka wani na samun sassauci saboda yawansu babu wani abin da za su samu da haka ya rasulullah wannan shi ne abin da muka tanada musu amma kai haƙuri Allah sai ya ƙara rarrashin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan ayoyi da zamu ji na'am
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين
الله سبحانه وتعالى يجيت يا رسول الله كي حقوني وإن متعني سنغم دا مزالة أكوني أتكلمنا قال الله أسفن تاسد دا مزالة أكو يا رسول الله كي حقوني ينزو أفأنت تسمع الصم ينزو كي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دا داما كجيد دا كرما yanzu akwai wata murya da zaka daga ka kwarmata kurma da bahaijin magana yaji ba zai ji ba autadil umya ko kana da hanyar da zaka ainihin shiryar da makaho ma'ana wanda idan sa yake rufe sai ka bude masa ainihin ido ka nuna masa hanya zai yi ba zai yi ba waman kana fi dalalin mubin Allah ya ce ko kuma wanda yake cikin bata bayyananniya ya riga da ya bata zuciyarsa ta riga da ta gurbace da aka ya rasulullah kai haƙuri mutanen nan ba za su yi imani ba duk wanda ka kira shi kaga bai imani ba to lallai ya zama yana da kunne ne lahum adhanul la yasma'una biha wa lahum aynul la yusiruna biha wa lahum qulubun kuma la yafqahuna biha ko Allah ya ce suna da zukata ba sa fahimta da zukatan suna da ainihin kunne amma ba sa ji da kunnen suna da ainihin idanu amma ba sa ganin gaskiya da wannan gidanin zaka Allah ya sifanta su da kurumta da makanta da bata zaka wannan shi yasa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba gazawa kai wurin kiran ba kaza shi annabi sallallahu alaihi wasallam tunanin ba ya ko shine ya gaza wurin kiran Allah ya ce a ya rasulullah baka gaza ba duk yadda ya dace ka kira su ka kira su zaka matsala suke da ita shi yasa wato kiran bai zama yayi musu amfani ba amma kaga munan da Allah ya mana shiriya ya mana zabi sai ya zama ba mu ga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama labari muka ji amma labarin ya amfane mu mun yadda Allah ya bude mana kunnuwan mu mun ji Allah ya bude mana idanuwan mu mun gani sannan kuma Allah subhanahu wataala ya bana babbar kyauta ya shiryar da mu da haka mun bi hanya madaidaiciya mun yi imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka ya rasulullah kai hakuri fa imma nadhhaban nabika
فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون نعم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون
الله يا رسول الله كيف أقولي فإما نذهبن بك كودا من دوكرا يوكا ana ka koma ga Allah wato kafin mu sauko musu da azaba saboda Allah ya riga da yau annabi sallallahu alaihi wasallama wata alfarmar da bai yi wa wani annabi ba yayi wa al'umma sa wata alfarmar da ba yi wata al'umma ba duk annabawan nan da su aka aiko azaba tana samun al'ummatan su kuma annabawan suna cikin su amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ji Allah yana cewa wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah bai azabta al'umma ba muddin kana cikin su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Allah saka wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ko bai zai azabta al'umma ba muddin koda baka cikin su rayu su yi fari dan haka sai zama Allah ya daga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kafa baya kama su da laifi kamar yadda yake kama al'ummatan da suka gabata al'ummatan da suka gabata duk wanda ya sabo da daddare to in gari ya waye za a rubuta sunan sabon da yi akan goshin sa za a rubuta kuma wannan sabon da yi a kofar gidansa kaga a lokacin sai sun huta da barayi in barawo ya zaga gidajen mutane dai gari na wayewa za a gani a kofar gidansa wane wanin nan barawo ne shikenan kana neman kayan ka sai ka kwankwasa a debo cirkin je a duba ma kaga asiri ya tono amma al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaba Allah baya kama su da laifi shi yasa Allah ya ce ta rasulullah ba wuya mu kama su da laifi a nan duniya ba wuya kuma irin alfarmarka tunda mun ce ba ma azabta al'umma kana cikinta za mu jinkirta mu sai sun je lahira Allah ya ce ba za mu bar su haka ba karka dauka rasulullah wannan kafircin da suka yi sun ci bulus a'a fa inna minhum muntaqimun Allah ya ce Allah sai mun dau mataki sai mun dau mataki akan su sannan in muka daga dama kuma inji Allah Allah ya ce aunuriyannaka alladhi wa'adnahum ko kuma mu nuna maka abinda muka yi musu alƙawari din na azaba a cikin rayuwarka tun kana rayen sai kaga abinda muka yi musu tanadin na azaba malamai suka ce kamar abinda ya faru a yakin badar sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi nasara ya kashe manyan kafirai 70 ya kamo 70 ya taho da su kaga Allah ya nuna masa abin mataki wato azabar da zai yi musu tun anan duniya shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an tara wannan gawarwakin na kafiran 70 a yakin badar aka sa su a wani rami da ake kira qalib annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsaya kansu ya wane ya wane ya wane kun samu abin da Allah subhanahu wataala ya yi muku alkawari na azaba sai wani sahabi ya ce ya rasulullah gawarwaki ne fa duk gawarwaki ne ana fa ba me rai a cikin su ya rasulullah annabi ya ce ai ku da kuke rayen ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba yadda kuke jin abin da nake faɗa haka suke ji dan haka ina tabbatar musu ne yadda Allah ya ce da man zai nuna mini in na so zai nuna min kaji dan gatan Allah Allah ya ce ya rasulullah in ka in baka so dake annabi yana da tausayi in aka azabta sun ma sai ya damu sallallahu alaihi wasallama dan haka Allah ya ce zan iya barin ba nan azabta su ba sai na dauke ka sannan kuma dan dai kar wato a ce sun ci bulus zan iya kama su kuma tun anan duniya a cikin rayuwarka Allah ya ce abin da yasa fa inna alaihi muqtadirun mu masu iko ne akan su muna da iko muna da cikin iko akan su dan haka ba fin karfin mu suka yi ba inji Allah subhanahu wataala ya rasulullah kai hakuri muna da iko akan su za mu dauki mataki kuma da ya dace akan su da wannan ainihin butulce ma Allah subhanahu wataala da suka yi dan haka ya rasulullah kai hakuri fastamsik billazi uhiya ilaik
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون
أنسى كده وادي يوم وابتهم القرآن لأنك قاني تشيوى shi alqur'ani zaka bar shi anan ne kaje kuma ka same shi a can ba mu da wata makoma fa ba mu da wani abin da za mu rike yan uwa wallahi in banda alqur'anin nan Allah saka malamai da suka tsara irin wayannan zamami da ake a cikin watan ramadana ana gaya mana wayannan sakonnin na Allah subhanahu wataala Allah bayan ya gaba rarashin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce to amma fa ya rasulullah ga wata wasiya fastamsik billazi uhiya ilaik kai kikkiawar riko ga wannan alqur'anin da muka baka wahayi gare shi wannan alqur'anin alheri ne zalla a cikin sa Allah ka ba mu albarka alqur'ani wannan alqur'anin alheri ne zalla a cikin sa kai riko da wannan alqur'ani dan haka innaka ala siratin mustaqim, lalle kai ya Rasulullah kana kan hanya madidiciya, saboda wannan riko da kake yi da alqur'ani mai girma, kuma wannan alqur'ani wato ba naka bane kai kadai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika, lalle wannan alqur'ani daraja ne gare ka kuma daraja ne ga ainihin mutanenka. Anan mutanen farko malamai suka ce sune larabawa, mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama na farko sune larabawa kabilar sa quraishawa, to lalle wannan alqur'ani an ce ya saukare da harcen su, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabi mubin, daka da yaranka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani ya sauka, daka wannan ma wani daraja ne. Allah yana da dama yi alqur'anin da wani yayi, amma Allah sai ya ce yayi alqur'ani ne da larabci, daka yadda ka samu daraja da wannan alqur'ani, to haka nan kuma mutanenka su ma suka samu daraja saboda su ma da yaran su aka saukar da wannan alqur'ani. Kuma wasofa tusaluna, Allah ya ce da sannu zan tambaye ku game da alqur'ani mai girma da haƙoƙin alqur'ani mai girma, mun sauke su ko ba mu sauke ba? Kaga yake fa ya same mu dukkan mun nan abun tambaya ne, amma an ci sa alaran ma ya sha, mu ma Allah ya sa mu sha. Alqur'ani mai girma yana da haƙoƙi daban-daban. Haƙƙi na farko shine haƙƙin karantawa, kar mutum ya zauna baya karatun alqur'ani. Allah subhanahu wataala yana cewa faqra'u ma tayassara min alqur'an, ku karanta abin da ya sauka na alqur'ani. Kuma Allah ya ce ma na sauƙaƙe littafin cewa walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min muddakir, Allah ya ce na sauƙaƙe karatun sa. Ko da yaushe in kai niyya kace za ka yi ba a tsufa, ka dauko a koya maka alu an baki, kai ma ya zama a rayuwarka za ka iya bude alqur'ani mai girma ka karanta, rayuwa ta yi kyau, rayuwa ta yi albarka, an samu abin da ake so a rayuwa. Amma abin mamaki kaga mutum ya yi shekaru sama da 50 maimakon ya dauko qur'ani sai ya dauko jarida, kaga in ba rike cewa zai ba ai jarida kan kai rike ta shi zati, saboda ya yi asara kawai. Maimakon a lokacin inda yana da jaridun ma ya kara bayar da su ya dauko alqur'ani mai girma. Sannan wasu da ba a musu gata sai a ɗaurga kuna musu channel kawai na labaru, da zai dazo na kai wani ziyara na zauna sai nake ganin wani labari wai wata Amerika kawai ta bushi iska ta dau bindiga kawai ta tafi wata makaranta ta je ta kama harbi mutane kawai. To kaga irin waɗannan labaru gina ina dadi a cikin su maimakon kunna irin waɗannan labaran, ai da karatun alqur'ani a kunna ake sauraro, sannan kai ma kuma ka bude alqur'ani ka rika karantawa, ka sani Allah zai tambaye ka. Sannan na biyu bayan karanta shi sai kuma wato a fahimtar ma'anonin sa. Allah ya gaya mana cewa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, dole karanta alqur'ani ka fahimci sakon Allah a cikin alqur'ani. Kuma Allah yana cewa kitabun barakun anzalnahu liyadabbaru ayati, domin su lura da abin da yake cikin ayoyinsa, ka san me Allah yake nufi, wani sako Allah subhanahu wataala yake isar maka. Sannan haƙƙi na uku shine haƙƙi wato na karantar da alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mafi alherin ku shine wanda ya koyi alqur'ani mai girma ya karantar da shi. Dan haka bayan ka iya karka aji iyawar kai kadai, kai kokari kai ma sanadinka a samu wanda suka iya karatun alqur'ani mai girma. Sannan haƙƙi na hudu shine haƙƙi wato na aiki da alqur'ani din, ya zama alqur'ani shi kake aiki da shi, wanda an samu magabata na kwarai sun tsaya akan haka, wanda in an tashi ba da misali da su cewa ake wane waqafan bi kitabillah, cewa a tsaye yake akan littafin Allah, duk abin da zai yi sai ya wai gajiya alqur'ani yace ne, alqur'ani yana da wani magana kan wannan abin da zan yi, to me yace? Yace ayi ko yace kar ayi? In yace ayi sai yi, in yace kar ayi sai bai. Wannan shine babban abin da ya kamata mu kula da shi. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, Allah ya bamu albarka alqur'ani mai girma. Dan haka Allah ya ce sai ya tambaye mu, don haka mu dage mu zage dantse mu yi ta karantawa, mu yi ta karantar da ƴaƴanmu, domin mu samu amsar da zamu bayar wa Allah subhanahu wataala. Lallai alqur'ani mai girma sakon Allah ne zuwa ga kowane ɗaya daga cikin mu, kuma kowa sai Allah ya tambaye shi gami da wato yadda ya mu'amalanci alqur'ani mai girma. Dan haka Allah ya gaya mana wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha alqur'ana mahjura, cewa lalle mutane sun riki wannan alqur'ani, ya ubangiji lalle mutane sun riki wannan alqur'ani abin kauracewa. To malamai suka ce kauracewan shine kauracewan karantawa, kauracewan lura da abin da yake ciki, da kauracewan aiki. To dan haka duka ukun nan ba'a da bukatar su, ana so a kula da alqur'ani mai girma, a kula da masu karatun alqur'ani mai girma, a kula da makarantun alqur'ani mai girma. To anan sai a samu alherin duniya da lahira gabaki daya, sai a fita daga dukkan damuwoyi da ciwuka da matsaloli da ake fama da su duniya da lahira. Amma ma dama aka ajiye alqur'ani a gefe, to lallai matsaloli za a yi cewa yanzu aka jika. Allah ka kiyaye mu. Na'am.
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ.
الله سبحانه وتعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أتكلم أبونا زنجايا مكا يا رسول الله تكلم وسيويدا نكي مكا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَتَمْبَيُ دُكْوَنَّ مُكَ أَيُكُو كَافٍ كَيْ daga cikin manzanninmu. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, shin sun bada dama an sanya wani Allah mai rahama wato an maida shi abin bauta? A'a, dan haka ya rasulullah ka tambaya al kitabi wadanda suka zo kafin kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam ashku wa lam as'al, ni da man ban taba kokonto ba, kuma wato bazan tambaya ba, cewa lallai dukkan manzannin Allah wato sakon su guda ɗaya ne, shine ani ibudullaha wajtanibut taghut, ani ibudullaha wajtanibut taghut, cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut taghut, cewa kowane annabi mun aiko shi, kowace al'umma mun aiko mata manzo, kuma sakon da manzon ya zo mata da shi shine a bautawa Allah a nisanci gumaka. Dan haka babu wata al'umma, babu wani annabi, a Yahudu ne ko a Nasara, da ya zo ya yi nihin ɗora mutanensa a kan bautar gumaka. Kowane annabi da ya zo, babban abin da yake yaƙi da shi shi ne bautar gumaka, babban abin da yake kira gare shi shi ne tauhidi da karaita Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka wa'innan mutane na Makka ba su da wata hujja balle ma ainihin danganta wato wannan bautar gumaka da suke yi da saƙon annabta da ya zo kafin kai ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka dukkan saƙon annabta da ya zo kafin zuwan kai ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama saƙo ne da yake kira zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin bautawa Allah, ba ainihin wato rashin kadaita Allah da kuma bautawa ainihin wa'innan gumaka din ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, mun yi so kan wata gaba, kuma ana ga lokacin yana hararar mu. Za mu amsa wata tambaya ko ɗaya ko biyu da aka yi aiko, daga nan kuma mu yi addu'a, saboda za mu shiga wata kissa kamar yadda muka jiya muka yi kissar Annabi Ibrahim alayhi salam, gobe kuma in Allah yarda za mu shiga kissar Annabi Musa da ya zo a cikin wannan ainihin sura, saboda ƙara rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ƙara ƙarfa gwiwa ga ainihin al'ummarsa da suke tsaye akan wannan ainihin hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A dunkule dai kusan in mun lura duka darasin mu na yau ya tafi kan cewa mu riƙe alqur'ani, mu riƙe alqur'ani. Da haka da ni da kai daga yanzu duka wato tunanin mu ya canja akan matakin da zamu dauka kan alqur'ani mai girma, mu yi ta karantawa. Karkare ni abin da zaka karanta. Laraba suna da wani karin magana da suke cewa wai falqalilu alqalilu falhirmanu aqallu minhu, in an ce abu kaɗan to babu ya fi shi zaba kaɗan. Shine Hausa suka fassara suka ce wai da babu gara ba daɗi, saboda shi kan babu ba a misalta shi da komai. Yauwa, da haka ka samu abin da kaɗan samu, kai ma dai musamman kuma a cikin watan Ramadana, ko da yaushe karatun alqur'ani ana buƙatarsa, amma fa ya fi falala, ya fi lada, ya fi alkhairi kamar idan aka yi shi a watan Ramadana, saboda takanas Allah yake aiko malaika Jibrilu yana zuwa yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bitan alqur'ani mai girma. har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shekarar da zan yi wafati wato sai ya zama mala'ikan da yazo maimakon ya biya min alqur'anin sau daya sai ya biya min alqur'anin sau biyu da haka dai na gane cewa ba ba zai dawo baɗi ba kenan tunda har yi sau biyu yayi na banan yayi na baɗi kenan ba zai dawo baɗi ba kuma haka aka yi bayan wato a cikin watan Rabiul Awwal bayan azumin da wata shida Allah ya karbi annabi sallallahu alaihi wasallam kon da ya tubuto tambaya kan abin da ya shafi azumi lallai yana tambaya ne cewa da fatan an sha ruwa lafiya mutum ne ya kwanta bayan yayi sallar asubahi kuma sai ya mafarki da mace kuma har ya zama wani abu na ruwa ya fita a jikinsa ya matsayin azumin sa lallai azumin sa yana nan wannan ainihin abun da ya faru a cikin mafarki ba hukunci da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an dauke wa mutum uku alƙalami akan su ba a rubutu akan su wato mai bacci har sai ya farka duk hauma haumar da yi da zai yi mafarki ma ya ta zabga wani mayi ne to ba wani hukunci akan wannan marin da yi yawa sannan da ainihin wato yaro har sai lokacin da ya balaga da mahaukaci sai lokacin da ya warke da kai abin da ake bukata da shi ya tashi je ya wanka ya cire wannan najasa da take jikinsa shikenan ya ci gaba da azumin sa yana nan lafiya lau babu abin da ya shafi azumin sa tunda ainihin mafarki ne sannan yayi tambaya ta biyu cewa mutum ne ya kusanci iyalinsa bayan an sha ruwa ko kuma mutum yana da dama ya kusanci iyalinsa bayan ya sha ruwa ko kuma babu daman haka lalle a cikin watan Ramadan lalle akwai daman haka kamar yadda alqurani mai girma ya gaya mana uhilla lakum laylatal siyami rafathu ila nisaikum lalle an halatta muku kusantar iyalinku wato a cikin darare na azumi Allah subhanahu wataala ya yi wannan ainihin wahala da aka dora al'ummatan baya ma'ana ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummatan baya dai wanda suka yi azumi kafin mu babu wannan dama din amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada wannan dama Allah ya sare mu da alheriin duniya da lahira Allah ya tsare mu da sharriin duniya da lahira Allah ya sa mu cikin wanda alqurani zai ceta Allah ya sa mu cikin wanda annabi zai cece sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon kulawa da alqurani mai girma Allah ya ba mu albarka alqurani Allah ya kiyaye mu da dukkan sharri duniya da lahira ya sada mu da alkhairi duniya da lahira fa kullana fi sa'iril halati thabbit qulubana 'alal imani waltahdina li 'amalil ihsani وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي الدين وهب لنا ذرية مباركة تقول لله بلا مشاركة وجازي أن كل ما قد أحسن إلى يوم ربي جزاء الحسنة بالمصطفى شفي يوم المحشر خير الورى من قد حبيب الكوثر لطيف سليا على المختار وآله وصحبه الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.